ba wai batun rikicin yan yankin ingilishi da sojojin gwamnatin kamaru bane, a'a batun rikici ne na kabilanci na jihohin Benue da Taraba a Najeriya da ke makwabtaka da Kamaru, inda suka kwashi shekaru suna fama da shi. Wani mazaunin kan iyaka yace a mako da ya wuce a wani kauye kimanin mutane 15 dauke da makamai sun shiga wani shago suka kwashi abinci da abubuwan sha. Washi gari akan hanya an sake samun labarin wasu gungun yan bindiga daga Najeriya a cikin sa'o'i 24 kacal sun yi awon gaba da mutane 22 da ke wucewa suka yi garkuwa da su. Magajin garin kan wannan iyaka yace ya sanar da shugabanninsa, kuma yace sun bashi kwarin gwiwa kan mayar da martani mai inganci daga hukumomin Kamaru don gyara lamarin. Jibril Ahmed dan kasuwa ne mazaunin wani kauye a iyakan Kamaru da Najeriya.
Wanda ra tsakanin iyakan Kamaru da Najeriya mu abin da sai ya fara damu mu suna tun suna yakin su mu muna nan muna na shiru mu muna na shiru ba mu da matsala, amma yanzu abin ya kai sun fara ketura su sun ba zuwa shashin mu suna kashi kashi su kama ya suna mu garkuwa da mutane mu su shiga da bubu su barna su kashi kashi duka kunga abin kuma mu ya fara damu mu gaskiya. Kamata yayi a ce gwamnatin Kamaru da Najeriya su zo na su dubo marundan zancin ba ka wannan gaba bin zai zama yaki tsakanin Najeriya da Kamaru, kun ga abin bai zai kyau ba kuma mu muna zaman lafiya tsakanin Kamaru da Najeriya, to kar wannan kuma ya haddasa tashin hankali tsakanin mu.
A yankin kudu maso yammacin Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya, hukumar gudanarwar gundumar Akwaya ta rubutawa hakimin Manyu a farkon watan Maris inda take gargadi kan irin wannan kutse-kutse a garin Misaga Equal a cikin watan Fabrairu. A wannan kuma an dora wa Fulani makiyaya daga Najeriya alhakin bayan kazamun fada da yan kabilar Tif. A cewan hukumomin yankin an kashe mutanen kauyen da dama a bangaren Kamaru. Karamar hukumar Akwaya ta ba da shawarar kulla hulɗar diplomasiya da Najeriya tare da karfafa tsaron iyakokin kasar. Kadan ba a manta ba a ranar Juma'a 7 ga watan Afrilu a bangaren Najeriya a jihar Benue, hukumomin yankin sun yi gargadin barkewar sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.